sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 26 ga watan Satumba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa ƙarfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin, tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamin ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yau Lahadi, sojojin Sudan sun ce sun daƙile yunkurin kufe da sojojin Habasha suka yi a yankin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu. Garuruwa masu zanga-zanga sun taru a Tunis yau Lahadi, tare da manyan jami'an 'yan sanda don yin zanga-zanga adawa da kwace ikon shugaban kasar Tunisia a watan Yuli. Haka kuma da aka cewa kalla 'yan tawayen Houthi 50 da sojojin gwamnatin Yemen sun mutu, yayin da ake ci gaba da gwabza fada don muhimmin birnin Mareb.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa muna tafe da rahoto a kan baje kolin da 'yan bindiga ke yi a jihohin arewacin Najeriya.
Cikin gidanka hankalinka bai kwanta ba, gari ya waye ga iyali za ka fita nema, kana tunanin wani bangare za ka bi ka nemo abin da za ka ci.
Wai kuwa me ake nufi da gyaran fuskar dokar zaɓe a Najeriya da majalisar ƙasar ke shirin yi ke nufi?
Abun da ya zo mini a zuciya shine su yi niyan zamba ne. In ba niyan zamba kuka yi ba, za ku electronic voting, sannan ku ce ba za a yi electronic transmission ba.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan. Bayan duk waɗannan muna tafi da shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamin mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau Lahadi, sojojin Sudan sun ce sun daƙile yunkurin kutse da sojojin Habasha suka yi a yankin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu. An tilasta wa sojojin Habasha su ja da baya daga yankin Umma Barakat, in ji wata sanarwa ta soji ba tare da yin ƙarin bayani ba. Shugaban dana sojojin Sudan Janar Abdul Fattah Al-Burhan ya shaida manema labarai abin da ya faru jiya Asabar. Ya ce hakan ya nuna yadda sojoji ke ba da kariya ga kasar sakamakon yunkurin juyin mulkin da aka yi a Khartoum a makon da ya gabata. Kanar Gennet Aden, mai magana da yawun sojojin Habasha, bai mayar da martani ba nan take don neman sharshi. Tashin hankali akan iyakar tsakanin Sudan da Habasha ya ƙaru tun bayan barkewar rikici a yankin Tigray na arewacin Habasha a bara, wanda ya tura dubban 'yan gudun hijira zuwa gabashin Sudan. Rikicin ya maida hankali ne kan wani yanki na gonan noma mai albarka da aka sani da Al-Fasha, inda ake takaddama kan iyakar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a Tunis yau Lahadi, tare da manyan jami'an 'yan sanda don yin zanga-zangar adawa da kwace shugaban kasar Tunisia Kais Sa'id a watan Yuli, tare da kira gare shi da ya sauka. Sa'id a wannan makon ya yi watsi da kundin tsarin mulkin 2014, inda ya bawa kansa ikon yin mulki ta hanyar doka watanni biyu, bayan ya kori Prime Minister ya dakatar da majalisa da kuma ɗaukar ikon zartarwa. Jama'a suna son sauyin mulkin, sun yi tare da waka a tsakiya Tunis kan titi da Habib Bourguiba Avenue, babban wurin zanga-zanga da ta kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar El Abidin Ben Ali a ranar 14 ga watan Janairun shekarar 2011 ya sauka. Rikicin ya yi illa ga demokaraɗiyya da 'yan Tunisia suka samu a juyin juyi halin 2011, wanda ya haifar da zanga-zanga Arab Spring, sannan kuma ya sassauta ƙoƙarin magance barazanar gaggawa ga kuɗaɗen jama'a da kuma damuwa da masu saka hannun jari. akalla yan tawayen mutum 50 da sojojin gwamnatin Yemen sun mutu yayin da ake ci gaba da gwamza fada da muhimmin birnin Mareb din jimujoyin soja a yau Lahadi. Daruruwan mutane ne suka mutu a cikin wannan watan kawai bayan da yan tawayen da ke samun goyen bayan Iran suka sake kai farmaki kan Mareb, birni na ƙarshe da gwamnati ke da shi a arewa mai arzikin man fetur. A cikin awanni 48 da suka gabata an kashe mayakan Houthi 43 galibi a harharin jiragen saman kawanci. Yammacin Maref wata majalisar ta shaida wa AFP yayin da wata majalisar ta ce akalla masu biyayya 7 sun mutu a fada. Kimanin mutane 400 aka rawaito sun mutu a rikicin da aka yi a watan Satumba kan birnin Maref bayan da aka alakatar da fada a yankin. Da farko da ƴan Houthi sun ƙara kaimi wajen kwace Maref a watan Fabrairu, suna fatan kwace ikon albarkatun man yankin da ƙarfin matsayinsa a tattaunawar zaman lafiya.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan wata diramikiya da aka yi wa ƴan bindiga a dazuzzukan da ke jihar Zamfara, wasu al'ummomin yankunan karkara a jihar Kaduna sun fara kokawa a game da hauhawa harharen ƴan bindiga a yankunan su, har wasu daga cikin su na fargabar cewar kayan gona da suka noma ba za su iya girbi a wannan marraba. Muddin mahukunta ba su baiwa fannin tsaro fifiko ba a al'amuran su na yau da kullum. Daga jihar Kaduna ga wakilin mu Isa Lawal Ikra dauke da karin bayani.
‘Yan bindigan da ke kwararowa daga dazuzzukan Zamfara zuwa wasu yankunan karkara a jihar Kaduna dai sun hana manoma su kuni ta yadda zuwa gona ma ke nema ta gagar musamman dai a wannan lokaci na kaka. Malam Abubakar Suleiman ɗaya ne daga cikin manoman da ‘yan bindiga suka kama shi lokacin da suke aiki a cikin gona.
Mun je gona kwada goma muka je, ba ma gona ta bane ba. Mun fara kenan ba mu wuce awa biyu ba, kawai mu waiga sai muka ga mutane sama da mutum 30 kowane da muggan makamai. Kafin mu ce wani abu sun riga kawai sun gama zagaye mu. Ni din nan ma da kake gani wallahi tallahi akwai yaro na ƙarami wanda bai wuce shekara 12 bari ganshi aka ɗauka aka yaga aka ɗaure ni aka ɗaura nena yana ji yana gani yaran nan kai azaba dai ga tare sai wanda Allah ya sa ya gani ba ma fatan ko makiyin mu a ce ya shiga cikin wannan bala'i cikin gidanka hankalinka bai kwanta ba gari ya waye ga iyali zaka fita nema kana tunanin wani bangare zaka je ka nemo abin da zaka ci
shi ma malam Abdullahi Musa yayi kwanaki a hannun ƴan bindigan kafin ya samu ya sauce
sun kama ni wannan mondin da ta wuce naje nayi kwanaki a hannun su amma cikin ikon Allah Allah ya ba mu dama muka samu sauce daga hannun su yanzu haka nan sun yi dandazo tsakanin dajin Uduwa da Kuriga duwa innan dajikan sun cika wuraren dam suna nan dusuli a ciki in ba dan ikon Allah ba mali babu yanda zan iya yi rubu da hannun su gaskiya muna kira ga waɗanda alhakin waɗannan abu ya rata a wuyansu dan Allah su taimake mu aikin nan da ake yi shi a sauran jihohi makotan mu muwa a taimaka a yi shi a bangaren mu in ba haka ba ba zan mutanen nan ba za su bar mu cire amfanin da ya zama shine mun noma saboda mu ciyar da iyalan mu ba
wasu masana harkokin tsaro dai sun jingina matsalar hawhawar hararen da rashin daukar mataki na bai daya tsakanin jihohin Arewa. Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin manazarta tsaron da ke da irin wannan tunani.
Su mutanen Udawa da mutanen Benin Gwari dama inda samu sun saba. To amma dai dama mun ja hankalin hukumomi akan cewa rashin yin daukar mataki na bai daya da jihohin ba su jino akan shi ba zai iya haifar da irin waɗannan matsalolin kuma yana cikin abin da yasa su masu kai harharen suka koma ko da a jihohin Zamfara din da Katsina suna yin kan mai uwa da wabi. Saboda haka rashin daukar matakin na bai daya ba karamar illa yake da shi da hadari ga komar tsaro ga wannan yanki ba.
Dindin rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce ta dukufa wajen magance wannan matsala ta tsaro amma fa akwai buƙatar su ma mutane su taimaka. Inji kakakin rindinar ASP Muhammad Jalige.
Duba da halin da tsaro yake ciki, a commissioner ƴan sandan jihar Kaduna ya gargadi dukkanin jami'an tsaro su tabbatar da cewa duk wani wanda ya aikata laifi an kama shi inda so samu ne kafin ma ya aikata laifin ya zama an kama shi. Muna da buƙatar jama'a su ƙara muka mana wurin bada bayanan suru domin da wannan ne zamu mu kawo ƙarshen ƴan ta'adda da ta'addanci a jihar Kaduna.
Duk da albarkar da manoma ke cewa damuna ta yi a bana dai wasu na ganin matukar hukumomin tsaro ba su tashi tsaye ba. Wasu manoman ba za su iya aikin wannan kaka domin ganin sun cire amfanin da suka noma ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Sojojin Isra'ila sun kace Falastina akalla hudu yayin da wani sumame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan a yau Lahadi, inji ma'aikatan lafiya ta Falastinu. Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a cikin wata sanarwa ya ce sojojin Isra'ila sun kai wani farmaki kan yan ta'addar Hamas da ke shirin kai har-haren ta'addanci. Bai ambaci waɗanda suka rasa rayukansu ba, kuma kakakin sojojin Isra'ila bai yi wani ƙarin haske kan har-haren ba. Jami'an Isra'ila sun dade suna bayyana damuwa game da Hamas wacce ke gudanar da zirin Gaza tana da niyyar samun karfi a yammacin kogin Jordan da kuma kalubalanta kishiyarta. Hukumar Falastina da ke samun goyon bayan yammacin Turai. Ma'aikatar lafiya ta Falastina ta ce an kashe Falastina uku a ƙauyen Beddu da ke yammacin kogin Jordan a arewa maso yammacin Kudus. Ta ce an kashe wani Bafalastina a Burkik, wani ƙauye kusa da garin Jenin na Falastinu. Rahotanni daga manyan gidajen rediyo na Isra'ila da gidajen yanar gizo na labarai sun ce an kashe akalla 'yan bindiga hudu a samaman da aka kai a wurare da dama a yammacin kogin Jordan da nufin kame mambobin Hamas. Daga ƙarshe, Koriya ta Arewa a shirye take ta sake duba wani taron koli da Koriya ta Kudu idan har ana iya tabbatar da mutunta juna tsakanin makwabtan. Inji kamfanin dillancin labarai na KCNA jiya Asabar, yadda ta ambaci Kim Yu Jong, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong Un. Koriya ta Kudu ta yi maraba da wannan fatan a yau Lahadi, inda ma'aikatar haɗin kan ta ce tana sa ran za ta hanzarta shiga tattaunawar da Pyongyang, yayin da ta buƙaci buƙatar maido da hanyar sadarwa tsakaninsu. Bayanin Kim ya zo ne bayan da Arewa ta buƙaci Amurka da Koriya ta Kudu a makon da ya gabata da su yi watsi da abin da ta kira manufofinsu na adawa da yin fuska bi gare ta idan ana son tattaunawa kan kawo ƙarshen yakin Koriya na 1950 zuwa 1953. Neman makaman nukiliya da Koriya Arewa take ya rikitar da batun kawo ƙarshen yakin. Da yarjejeniyar tsagaita wuta maimakon yarjejeniyar zaman lafiya. Neman mallakar makaman nukiliya da Koriya a Arewa ke yi ya rikitar da batun kawo ƙarshen yakin da yarjejeniyar tsagaita wuta maimakon yarjejeniyar zaman lafiya. Ya bar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke jagoranta a zahiri har yanzu suna yaƙi da Arewa.
Kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni, inda wani kwamitin mutane bakwai da majalisar dattawa ta nada ya shirye yin bitar sabuwar dokar zaɓe, musamman sashin da ya ce hukumar zaɓe za ta iya aikawa da sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo. Amma 'yan adawa na cewar dama zamba cikin aminci aka shirya a sabuwar dokar ta zaɓe. Wakiliyarmu da ke majalisar dokoki, Madina Dauda, ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton nata.
Naka kwamitin mutum bakwai da majalisar dattawa ta yi ya samo asali ne akan takaddama da ta kunno kai akan bawa hukumar zaɓe damar aikawa da sakamakon zaɓe ta yanar gizo bayan an kammala zaɓen. Wannan batu ya raba kan sanatoci sosai, inda a ƙarshe aka ce ba zai yiwu ba. Amma hukumar zaɓe ta fito fili ƙarara, ta ce za ta iya amfani da yanar gizo wajen aikawa da sakamakon zaɓe. A yanzu dai kashi 52 ƙaramin kashi na uku na dokar ita ce abin dubawa. Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar, wanda yake zaman shugaban kwamitin mutum bakwai a ɓangaren majalisar dattawa, ya yi ƙarin haske akan abin da kwamitin zai yi.
Ba wani abu za a canza ba, za a ɗauko ko a ɗauko na House kwado kuna senate in muna son mu canza wani abu dole sai mu dawo mu invoking rule an kawo motion a ce to a zauna a kowane house su adopting wannan da sauran su majalisar da dattawa bata ce kada a aika sakamakon zabe ta waya ba ko ta internet ba ba ko ta cyber abin ba ba ka suka ce ba sun ba annan dama su kai waɗannan ayi transmitting results provided cewa national communication commission wato su ne adda haƙi akan coverage na infrastructure na wannan waɗannan hayin cellular da mene sun tabbata yadda cewa eh ba wani bangaren ƙasa wanda zai cutu in an yi wannan hanya dan su kaje ka duba abinda su senate committee suka zo kace shine eh za a yi ayi amma akwai bangarorin ƙasar nan da yawa waɗanda ba su da coverage da entire coverage na ƙasar nan is just 50%.
Abin da ya dauki hankali shine cewa committee majalisar dattawa ba zai wannan aiki shi kadai ba sai sun hada kai da mutum bakwai daga majalisar wakilai saboda a cimma matsaya daya da zai kawo wa ƙasa maslaha amma jigo a jam'iyyar PDP Dr. Umar Ardo ya ce tun farkon aikin da aka yi akan dokar zaben akwai lauje cikin nadi
abun da ya zo mini a zuciya shine su yi niyan zamba ne in ba niyan zamba kuka yi ba za ku electronic voting sannan kuce ba za a yi electronic transmission ba to taya za a yi shi taya za a yi na electronic registration na electronic voting taya za a yi manual transmission amma dadin abun INEC ce mai haƙƙin yin haka kuma INEC tana tsaye za ta yi bellente ma dubi yanzu
da ya yi ta kare dokan da majalisar
ba ta kare ba majalisar ba da wani hurumi ta ce INEC ba za ka yi transmission ba ba da ita sannan yanzu ma banda ana pandemic corona ai virtual komai virtual ake yi
komai ta yanar gizo
ake yi komai ta yanar gizo ake yi sannan sa'ilin da ma ake niyan sa'ilin da ma ya kamata ai wannan din sa'ilin ne wa yan majalisar sun ce ba za a yi ba
shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa wanda shine zai jagoranci committee daidaiton ya ba da tabbacin committee zai fara aiki a wannan mako mai kamawa kuma za a ba madada kunya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma bar mu leƙa jamhuriyar Niger, inda har yanzu tana ƙasa tana dabo a game da makomar siyasar ƙasar, inda ɗan takarar jam'iyyun hamayya a zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a watan Fabrairun da ta gabata, Alhaji Muhammad Usman ya jaddada matsayinsa na wanda ya yi nasara a fafatawar da aka yi. Da shugaban kasar Muhammad Bazoum inda yake cewar akwai lauje cikin nadi a yadda aka gudanar da zaben wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya halarci wani taro da jam'iyyar 'yan adawa ta gabatar
a wani taron manema labarai na hadin gwiwa da suka kira a nan Yamai a gaban wasu gomman magoya bayan jam'iyyun kauncin hamayya dan takarar RDR canji a zaben da ya gabata Alhaji Muhammad Usman da lauyan sa Maitre Lerwana Abdurrahman sun fara ne da yin bita game da inda aka kwana watanni uku bayan shigar da kara a gaban kotun Sedeyo saboda abin da suka kira a ringizon ƙur'u
bayan karar da mun ka ashe 21 ga wata na nasara na juyen da ya wuce aka ba gwamnatin Niger labarin wannan karar kuma aka ba shi wa'adi na wata guda ya bada amsa shi da wa'adin ya cika yace bai samu lokaci ba bai kare bada bayanin amsa shi ba ba kara mishi kwana 15 ga zancen da muke 13 ga wanga wata na September gwamnatin Niger ya bada bayanin amsar da yake son ya bada dangance da korafin da aka yi mishi bisa ga wannan zaben da ya shude muna tambaya koti in ya shiga aiki na shekara cikin wanga wata na October da zai kama ko November zamu zo mu yi zaman muhawara inda zamu yi wannan shari'a
nuna wariya a tsakanin yan siyasa da zargin toye haƙƙin dan adam sune hujjojin da yan adawa suka ce sun dogara da su don gamsar da kotun ta yarda cewa babban zaben na Niger na cike da kurakurai
sun yarda da cewa da lalle an warci akwatin nan zabe an zo an ci kotu Kaduna jabu amma suka ce terrorist ne suka yi wannan aiki suka ce ma kotu suna nan suna neman su to muna da tsammani dangance da korafan da muka yi akan zaben nan da ya shude za a samu hujjoji da dama da za su ba kotu hanyar da zai ciya nan an taka hakkin nan an yi bambanci nan an yi wariya dama wannan ne muke so.
Alhaji Muhammad Usman wanne ya ja hankula a game da irin matsalolin da magudin zabe da rashin mutunta doka suka haddasa a watannin baya-bayan nan a kasashe irin su Chadi, Mali da Guinea Conakry, ya lashe takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai gaskiya ta yi halinta, domin a cewar sa magana ce da ta shafi kwato haƙƙin ƴan ƙasa waɗanda suka nuna buƙatar canji ta hanyar ƙuri'u.
Le manipulation de loi électorale, le transfert de l'expression de suffrage populaire. Ce sont ces éléments-là qui conduisent à des crises.
Muhammad Usman, wanda jam'iyyar RDR Canji ta tsayar a matsayin dan takararta, ya samu goyon baya daga jam'iyyar Modern Lumana tun a zagayen farko, lamarin da ya bashi damar zuwa na biyu daga cikin ƴan takara 31 da suka fafata a ranar 27 ga watan Disamban 2020, kafin Muhammad Bazoum na PNDS tarayya ya doke shi a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu da kashi 55.66 daga cikin 100, abinda ya haifar da tarzomar ƴan hamayya a birnin Yamai da wasu jihohi, kafin daga bisani su garzaya kotu a bisa zargin an tafka magudi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To baki daya muna fatar Allah ya kawo muna mafita. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwan da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. La'akari da irin gudunmawar da kafafen yaɗa labarai musamman ta yanar gizo ke badawa ga sha'anin zaman lafiya a duniya, yasa wata kungiya mai suna Young Man Africa a jihar Plateau, Nigeria, shirya wani taron bita da ya haɗa masu ruwa da tsaki a fannin amfani da kafafen sada zumunta ta yanar gizo, don amfani da damar da suke da shi wajen faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya. Bawo Benjamin shike zama shugaban tsare-tsare na shirin kungiyar, ya yi mana ƙarin haske da taron nasu.
Dalilin wannan taro da muka zo yau a bisa da kirarin da Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 1991 aka yi akan a ware rana guda ɗaya wanda za a zo a yi maganan zaman lafiya a cikin al'umma. A kowane ƙasa a duniya duk wannan maganan ake yi a wannan ranar. To mu kuma muna so mu ƙara muryoyin mu akan wannan maganan zaman lafiya da samun zaman lafiya a Nigeria. Shi yasa muka kira mutane daga ko ina su zo wannan taron yau. Kuma ba wai muna wannan taron yau ba a nan wannan guri ba, amma har ma online, muna nan live online, muna streaming, ana kallon mu a ko'ina a duniya. Abinda muka duba shine mun zo mun gane cewa akwai mutane musamman young people wanda suna amfani da social media ba daidai ba, kuma irin wannan amfani suke yi da social media yana kawo tashin hankali a cikin gari kowane lokaci. Shi yasa muka ce to bari mu sa magana mu ya zama akan social media for peace. Social media for peace shine inda za mu yi wannan kofofin yada labarai, don kowa da kowa yana nan da handset yanzu nan, kowa da kowa yana nan da waya, kuma za su iya zuwa akan Facebook, akan WhatsApp, duk abin da sun gani sai su watsar da shi kowa yana samu a cikin duniya. Shi yasa muka ce to bari mu kira wanda suke rinjaye, wanda suke da mabiya da yawa akan social media su zo mu yi magana inda za mu yi amfani da wannan social media mu samu zaman lafiya. Don in an bar social media haka nan, kowa da kowa yana zuwa yana magana duk abin da sun gani ko ba daidai ba suna faɗa. So mun zo mu ƙara ma al'umma ilimi inda za a yi amfani da social media, ba wai duk abin da an gani kawai za a ji ana faɗi ba, so that za a riga samun zaman lafiya a cikin gari. So muka kira masu mabiya da yawa akan social media su zo mu yi magana akan wannan al'amari.
To da yake kai batu kan cewa wannan taro ya hada mutane waɗanda suka yi fice a kafafen yanar gizo da dai sauransu. To wasu irin gudunmawa kuke ganin za su bayar?
Na gode da wannan tambayan da kika bani yanzu nan. To mun san cewa a social media yanzu babu shamaki da nisa inda za a iya yada labarai har mutane ko ina su samu. To kuma mun san cewa matasa su ne masu mahimmanci, kuma shi yasa muke kira ga matasa a duba inda za a iya hada kungiyoyi akan kaman WhatsApp, akan Facebook, kungiyoyi wanda za su zo ana tattauna maganganun haɗin kai, ana sa hotuna wanda za su nuna zaman lafiya da haɗin kai. To irin wayannan hotunan ana sa su akan wayannan kofofin yada labaru, kuma ana maganganu, ana tattauna maganganu irin na zaman lafiya a cikin gari. Za mu samu cin gaba akan wannan neman zaman lafiya a Najeriya. To kuma irin labaru wanda ba na gaskiya ba, kuma ana dubawa, kuma ana a cikin wayannan kungiyoyin wanda hada su akan Facebook da WhatsApp, labaru wanda ba na gaskiya ba ana ciccire su. Duk wanda ya yi irin wayannan maganganu sai a duba su, kuma ana blocking din su. To ana yin haka nan, kuma kowa da kowa sun gane zaman lafiya zai zo, kuma za mu zo mu samu zaman lafiya a cikin gari. Idan mun ci gaba da kafa irin wayannan kungiyoyin, kungiyoyin da ake maganin zaman lafiya, kungiyoyin da ana sa hotuna na haɗin kai, kungiyoyin da ana kawo mutane suna magana ko kai Bahaushe ne, ko kai Bayarbe ne, ko kai Yamuri ne, kowa dai ana zuwa akan social media. Ba wai ana zuwa ana zage-zage ba, ana zuwa ana irin maganganun wanda ba zai kawo zaman lafiya ba. Amma wayannan kungiyoyin an kakkafa su akan Facebook, akan WhatsApp, zaman lafiya za mu zo mu same shi a cikin wannan ƙasa.
Daga ƙarshe me fatan ku bayan taron, shin za ku ci gaba ko a iya nan bitan ya ƙare?
Muna fata cewa akan wannan taron da muka yi, mutane za su gane yadda za a yi amfani da wannan social media. Mutane za su san cewa wannan social media za mu iya amfani da shi inda za a ƙara zaman lafiya. Ana yada sako na zaman lafiya ba wai sako na tashin hankali a cikin gari ba. To kuma muna bukata duk masu amfani da social media su duba yadda suke amfani da social media. Ana amfani da social media ba wai tada hankali a cikin gari ba. Kuma aikin da muke yi ba za mu daina shi a nan ba. Za mu ci gaba da sanar da mutane kowane lokaci akan inda wannan social media zai yi, za a yi amfani da shi. Ana yada maganganun zaman lafiya ba wai ana sa maganganun wanda zai kawo tashin hankali a cikin gari ba. Kuma mun gode sosai da Voice of America suka kira mu a radio mu zo mu wannan maganan. Kuma muna fata cewa za mu ƙara zaman lafiya a cikin Najeriya. Mun gode.
Madalla, to gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata. Yanzu a madadin kungiyar Young Man Africa da ɗaukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsu Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Sai mako na gaba da yardan Allah. Bi salam.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya tsaya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.